28 ga watan 2 miladiya shekara ta 2026. Muna ci gaba da karatu a wannan sura mai albarka a suratu Ibrahim alaihi salam, inda malai karanta aya ta 24 shine inda muka tsaya a karatu. Allah tabaraka wa ta'ala yana buga misali a cikin wannan ayar da malai ya karanta, ko ayoyi guda 2 na 24 da 25. Malamai suka ce wannan munasaba na kawo wannan aya bayan abin da aka ambata na baya, wato ayoyin da suka gabata sun yi bayanin halin da ƴan wuta za su kasance a gobe kiyama, sannan aka yi bayanin halin da ƴan aljanna za su kasance. To sai Allah ta'ala ya kawo misali na abin da su ƴan aljanna suka yi riko da shi wanda suka samu tsira, kuma ya buga misali game da abin da ƴan wuta suka kasance a kai na riko da abin da yake batacce, kuma wanda shi ya sabbaba musu, ya sanya zanto sababi na fadawa su cikin wannan halaka da kuma azaba. Shine Allah ta'ala yake cewa alam tara kayfa daraballahu mathalan, kin baka yi gani ba yadda Allah ta'ala ya buga misali? Nan muka ce ar-ru'ya, alam tara, gani ana nufin na ilimi, gani na zuci. Kin baka fahimta ba ko baka gani ba? Ilimi na zuciya, ma'ana abinda wannan misalin yake nuni izuwa gare shi. Khitab, ma'ana zancen da ake, ko dai ana magana da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko kuma ana magana dukkan wanda yake sauraron wannan zancen, ana magana dukkan wanda yake jin abin da ake karantawa. Kin baka yi gani ba? Kalimatan daraballahu mathalan, yadda Allah ya buga misali, kalimatan tayyibatan, dangane da kalma wacce take tsarkakakka. Ai kaifa ja'alallahu alkalimata tayyiba wa hiya la ilaha illa Allah mathalan, yadda Allah ya sanya wannan kalma ta zanto a bar buga misali da ita. Menene misalin? Ka shajaratin tayyiba, kamar bishiya wacce take kyakkyawa, wato mai amfani, fil ismari, wacce ke ba da amfani. Asluha thabitun, asalinta yana kafe a ƙasa, wato asalin bishiyar yana kafe cikin ƙasa, ta rike ƙasa da jijiyoyinta. Wa far'uha fis sama, sannan kuma rassanta sun yi sama. Ai a'laha wa ra'suha tali'un thabit, ta kuma yi sama, wato ta nauta cikin sama. Fis sama'i, ai fil hawa, a sama. Wannan bishiya din da Allah ta'ala ya buga misali mai amfani, tu'ti ukulaha, tana ba da amfaninta, ma'ana ƴaƴan itacen, kulla hinin bi izni rabbiha, a kowane lokaci da izinin ubangijinta. Ma'ana wannan bishiyar da Allah yake buga misali tana ba da amfani a kowane lokaci, fi kulli hinin, yani fi kulli waqtin, a kowane lokaci, ma'ana a cikin shekara, bi izni rabbiha, da nufin ubangijinta da izininsa. Malami suka ce misalin da Allah ta'ala yake buga a cikin wannan aya shine alkalimat tayyiba, shine la ilaha illallah, yadda yake zama a zuciyar mummuni ya kahu, ma'ana ya dasu a cikin zuciyar. Wa hiya al-imanu thabit fi qalbi al-mu'min, imanin da yake tabbata a zuciyar mummuni. Idan an samu imani kuma to za a samu aiki na kwarai, shine ƴaƴan itacen, shine samara din. Imanin shine al-kalimat tayyiba, da yake asluha thabitu wa far'uha fi as-sama', rassanta kuma sun yi sama, shine yake cewa alladhi yarfa'u bihi 'amaluhu ila as-sama', imanin da in yayi aiki sai aikin ya tafi zuwa sama, kuma ya samu amfanin aikin shine a karba a bashi lada, shine a karba a bashi lada, kamar bishiyar da take ba da ƴaƴa kuma ake amfana da ita. Kenan imani yana amfanar da mummuni da aikin da yake tafi da wannan imani, yake haɗe da wannan imani. Sannan da aka ce asluha thabitun, imani na mummuni yana tabbata, yace laha aslun rasikun fil ard, kamar yadda wannan bishiyar tana da tushe wanda yake tabbatacce a cikin ƙasa, ko da iska ta kaɗa ba za ta cire ta tuge wannan bishiyar ba. To kamar haka imani yake a zuciyar mai imani, a zuciyar mummuni, ta yadda imanin yana zama ba abin da yake girgiza shi, yana tabbata, ta yadda in dai imanin na gaske ne to babu yadda wani abu na shubha ko na barazana zai kawar da wannan imanin, zai gusar da wannan imani domin ya tabbata a cikin zuciyar mu. Malamai suna buga misali da imani na waɗanda a baya Allah ya bada labarin kamar ashabul ukhdud, waɗanda aka tona rami aka sanya wuta aka ce za a kona, bai sa sun bar imanin ba, ana jefa su a cikin wannan wutar amma suna nan da imanin. Dan me? Saboda imanin ya tabbata a cikin zuciya. Indai imani na mummuni ne na gaske, to yana zama a cikin zuciya, babu abin da yake kada shi. Shi yasa manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka kawo koke cewa halin da suke ciki a Makka na kunci ana cutar da su, manzo Allah ya yi musu addu'a, suka zo suke kawo koke wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce dan me ba za ku yi haƙuri ba, waɗanda suka gabace ku sun kasance za a tsaye da mutum a can ya zarto a ɗan uwansa a ce ka bar imani ko a keta ka biyu, ya ce ba zan bari ba, a tsaga shi a kawo na biyu yana gani, amma wannan ba zai sa su bar imani ba, ba zai sa, saboda mai imanin in dai ya shiga cikin zuciya ya tabbata to ba abin da yake girgiza shi. Amma imani ingantacce ake ne na gaske, imani ingantacce irin wanda aka buga misali a cikin waɗancan a watan ayata ashabul ukhdud da kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bada misali. Sai Allah ta'ala ce wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi, Allah ta'ala yana buga wannan misali ne ga mutane, la'allahum yatadhakkaruna, dan su dauki izina su dauki wa'azi, ay yatafakkaruna fi ahwali al-mabda'i wal-ma'ad, ya zama musu wa'azi na tuna cewa duk wanda ya riko da wannan kalma ta wato at-tayyiba ta la ilaha illallah ya tsaya akanta, to lalle ko zai samu wannan amfanin da aka buga misali a cikin ayoyi da suka gabata. Allah yana buga misali don mutane su dauki izina da wannan misalin da Allah yake bugawa, su tabbatar da kadaituwar Allah, sabotawa Allah, kuma su samu amfanin da aka bada labari wanda ya riko da imani ga irin abin da yake samu na fa'ida. Ɗaya misalin kuma yace wa masalu kalimatin khabisa, Allah ta'ala yace wa masalu kalimatin khabisatin, kuma misalin kalma wacce take khabisa wato mummuna ita ce kalma ta kafirci, irin abinda mushrikai suke kiran gumakansu ko abin da suke bautawa da shi, wannan ita ce kalma khabisa, mummuna kalma. Ka shajaratin khabisa, kamar bishiya ce wacce take khabisa mummuna, wato wacce ba ta da amfani, wacce ba ta da amfani, uji tustat min fokil arzi, wadda aka tuye ta daga bayan ƙasa, ma'ana ba ta da abin nan wato jijiyoyin da za su riƙe ta, saboda dama ba ta kirki ba ce. Uji tustat min fokil arzi, ma'ana aka tuye ta daga bayan ƙasa, malaha min karar, ba ta da matabbata a bayan ƙasa, saboda dama ba ta kirki ba ce, ba mai amfani ba ce. Shi ne yake cewa wannan misalin shi ne misalin abin da kafiri yake aikatawa. Yace kadhalika al-kafiru, kama haka kafiri yake, laysa fihi khair, ba yi da wani amfani tare da shi, wala yas'adu lahu qawlun tayyib wala amalun salih, ba wani abin da zai faɗa wanda zai samu lada, irin abin da za a kai sama har a bashi lada cikin abin da yake aikatawa na kafirci na shirka, ko kuma wani aikin da zai yi Allah ba zai karba ba, saboda zuciyar babu imani, wala i'tiqadihi aslu thabitin, sannan ba yi da wato kudiri aqida tabbatacciya, bai da aqida tabbatacciya. Allah yana nuna cewa kafirai a zuciyarsu zaka tadda abin da suke bauta su kansu suna da kokonto akai, su kansu ba su da tabbas akan wannan. Yace to wannan shine misali, fa hada wajhu tamthilil kafiri bi hadhihi shajaratil khabisa, shine abin misalin da Allah ta'ala ya buga game da wato kafiri da ayyukansa, cewa ba su da wani tasiri, ba su da amfani, ko yayi ma aiki na gari Allah ba zai karba ba, tunda babu imani a zuciyarsa, tunda babu imani a zuciyarsa. Misalin sa shine misalin bishiyar da ba ta da wani amfani, ba za ta bada inuwa ba, ba za ta bada ƴaƴa ba, ba ta da amfani. Imam Tirmidhi Allah ya masa rahma ya rawaito daga Anas bin Malik a jami'in sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta masalu kalimatin tayyiba, misalin da aka buga a wannan aya na kalma tsarkakakkiya, ka shajaratin tayyiba, kamar bishiya mai amfani kyakkyawa, asluha thabitun wanda asalinta yana tabbaci a bayan kasa wa furwa fi sama wannan rassanta sun yi sama tuti ukulaha kulli hinin bi izni rabbiha wace take bada amfani a koda yaushe da izinin ubangijinta kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hiya nakhlatu shine misalin bishiyar dabino ita ce ash-shajaratu at-tayyiba domin tana da amfani tana amfanarwa yace wa mathalu kalimatin khabitha misalin kalma wato mummuna ka shajaratin khabitha kamar bishiya ce take mara amfani ujututtat min fawqil ardi wanda aka tuge ta daga bayan kasa malaha min qarar ba ta da tabbata matabbata bayan kasa kale ta hiya al-hanbal ita ce kamar bishiyar maƙaci wata ba ta da wani amfani wata ba za ta ba da inuwa ba sannan kuma ba za ta ba da ƴaƴa da za a ci amfani da su ba sai buga misali da wannan bishiyoyin guda biyu to haka mummuni yake wajen imanin sa yadda yake wato tabbata a zuciya kuma ya bashi amfani ne amfani shine zai aiki na kwai kuma Allah ya karba ya bashi lada shi kuma kafiri misalin abin da yake kai na kafirci kamar abu ne wanda yake ba zai amfana da shi ba ba zai haifar masa da ƴaƴa masu amfani ba kuma ba zai samu lada a gobe kiyama kaga ya zama bai da wani amfani abin da yake ba wani abin da zai ribata na cikin abin da yake aikatawa na amfani ya zama kenan kamar wani bishiyar da baka da wani amfani Allah ya buga misali tsakanin waɗannan da kuma waɗancan sai Allah ta'ala yake cewa ya tabbata Allah Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya buga misali game da kalma tayyiba kalma tsarkakakka da kuma amfanin da take bawa wanda yake rike da ita malaiti akhbara bi fawzi ashabiha bi bughyatihim fi dunya wal akhirah ashabu alkalima tayyiba wadan suke da wannan kalma suke rike da ita mai tsarki din nan mai suke nema shine tsira duniya da lahira shine rabauta duniya da lahira sai Allah ya ambaci ya tabbatar musu da rabon a wannan aya akhbara bi fawzi ashabiha Allah ya bada labari cewa duk wanda ya riko da wannan kalma mai tsarki ta la ilaha illallah sannan yayi aiki nagari domin ta gaskata wannan kalma din to zai amfana duniya da lahira faqala sai Allah yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani ma'anar suka yi imani da Allah sannan suka bauta masa suka yi aiki na kware bil qawli thabit da magana tabbatacciya ma'ana kabla mautin kafin mutuwa suke kafin mutuwa suke malaiti fa idabtulu waftutinu fil hayatid dunya idan aka jarrabe su da fitintunin duniya sabatu alai sai su rike wannan imanin nasu su tabbata akai walam yarji anhu ba za su juya baya ga barin imani ba walau uzibu ko da an musu azaba anwa al azab duk wani azaba da za a musu ba za su bar wannan kalma ba sai ba da misali yake cewa kamar abin da aka yi mislu zakariya wa yahya abin da aka yi annabi zakariya da annabi yahya irin yadda yahuda suka yi musu yankan rago dan cewa za a yanka su ko za a kashe su ko za a yi musu hukuma ba zai sa su bar imani ba wallazina qatalahum asabul ukhdud da wanda asabul ukhdud aka kashe su da wanda aka kashe su wallazina mushitat lahum bi amshat alhadid kamar yadda annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin al'ummomi da suka gabata ana tsefe naman jikin su da matsefi na karfe cewa an ba su bar imani ba amma ba za su bar imani ba suna rike da imanin su kamar yadda manzo Allah ya bada labari to wannan shine a duniya Allah zai tabbatar da su in dai sun yi riko da wannan kalma da imani nagari to za su tabbata akan imani da aiki na kware har zuwa ƙarshen rayuwarsu ibn ashur Allah ya masa rahama yace wa ma'ana tasbit allazina amanu ma'ana tabbatar da su a bihada wannan kalma din annallaha yassara lahum fahma alaqwal alilahiyya Allah ya yassare musu suna fahimtar saƙon Allah tabaraka wa ta'ala ala wajhiha irin yadda Allah yake nufi wa idrak dalailiha suna riskar ma'anonin abinda waɗannan ayoyi suke nuna mu hatta ma'annat ilaiha qulubu har wannan yasa zuciyarsu imanin ya tabbata a cikin ta gamsasshen imani walam yukhamirhum fiha shak sai da babu wani shakkun da yake taba wannan imanin fa asbahu suka waye gari sabitina fi imanihim sun sun tabbata a cikin imani ghayra muzza'ina ba tare da suna rawa a cikin imanin ba wa amilina biha kuma suke aiki da abin da imanin yake wato tarbiyantar da su ko yake nuna musu ghayra mutaraddidina ba tare da kokanto ba saboda me imanin shine misali wannan bishiyar da asluha sabitun iska ba ta kade wannan bishiyar saboda me wato jijiyoyinta sun kama kasa duk wanda imani ya wato tabbata a zuciyarsa to shikenan zai tabbata kan imani shi yasa lokacin da Abu Sufyan ya je kasar Sham sarkin Sham da yake tambayar Abu Sufyan game da masu shiga addinin musulunci cikin tambayoyin da yayi ya tambaye shi yace shin waɗanda suke shiga wannan addinin suna fita sai ce aka ba shi amsa aka ce a ba sa fita in sun shiga ba sa fita sai ce ai kazalikal iman idza khalata bashashatul qalb kamar haka imani yake in dai ya shiga zuciya to ba abin da yake fidda shi in dai imani na gaskiya ba abin da zai saka bari saboda ai yaqini ne yadda da cewa Allah ɗaya ne shine mahalicin duka abin da ke wannan duniya shine wanda yake rike da al'amuran bayi shine wanda za a bauta ubangiji na gaskiya wanda imani nan ya tabbata a zuciyarsa to ba abin da zai sa ya waye gari ya bari sai dai munafiki ne dama babu imani a zuciyarsa a in dai imanin ya wato cudanya da zuciya to tabbata yake a ciki babu kokonto a cikin wannan imani saboda haka Allah zai tabbatar da su akan wannan imani a rayuwar ta duniya ma'ana su ci gaba da tabbata akan imanin har zuwa mutuwar su wa fil akhira hakanan alahira ma'ana a lokacin mutuwar su shine yadda Allah ya bada labari Allah zai tabbatar da harshen innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wani suka yadda da Allah shine ubangijin su nan suka yi istiqama suka tsaya akan wannan imanin da kuma yi wa Allah biyayya sai Allah ya faɗa abin da zai kasance a gare su tanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wala tahzanu in mutuwa ta zo musu mala'iku suka zo za su rika cewa da su kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma a ne muku albishir da aljannan nan da aka yi muku alkawari saboda haka Allah zai taimake su fil akhira a lokacin mutuwar su ko kuma fil akhira a kabari a lokacin da za a yi musu tambaya Allah zai tabbatar da harshen su Allah zai tabbatar da harshen su shine fil akhira a yayin mutuwar su kamar yadda aya ta nuna da kuma lokacin da suke cikin kabari Allah zai tabbatar da duk tambayar da za a yi za su amsa domin ai wannan halin da aka in an zo halin mutuwa wannan ba wai ilimin ka da kake da shi ko dabararka ba ce a'a tawfiki ne daga Allah ya sa ka cika da imani cikawa da imani wannan daga Allah ne wannan daga Allah ne dan mutum misali yana da a rayuwarsa yana kaza yana kaza baya nufin kuma in ya zo mutuwa dole kuma ya abin nan domin a wannan halin sai in Allah ya yi masa dace ne sai kuma ya cika da imani al'amari ne na Allah haka kuma a kabari ba ilimin ka na duniya an yi tambaya zaka amsa da shi ba a'a Allah ne yake tabbatar da harshen ne imanin ka na gaskiyan nan shi zai sa ka samu dacewa a lokacin mutuwa ka mutu da imani ka furta wannan kalma ta la ilaha illallah amma in babu imani duk yadda za a gaya maka ba za ka faɗa ba kamar yadda abu ne gashi nan ana gani da yawa sai ga ana cewa mutum ce ni la ilaha illallah a lokacin mutuwa sai ya yi shiru wani kuma ba sai an faɗa masa ba shi Allah zai kimsa masa ita nana ta kaga dace ne daga Allah haka nan a kabari ba wai in an zo an abin nan irin yadda da ake a gargajiya in an binne mutum a tsoro a ce ya abdullahi idza ja'akal malakani fa qala lak a ya bawan Allah yanzu mala'iku biyu in sun zo maka suka ce maka kaza da kaza ai wannan ba ai wannan an wuce kuma wajen karatu ai wannan ai ba wajen yin abin da bita bane an gama bita anan ake yin bita in an je can kawai ce ne Allah ya tabbatar da harshen haka annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam idan an binne mamaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juye kalli sahabbai ya ce abin nan udu abin nan istaghfiru li akhikum was'alullaha tasbita fa innahu al'ana yus'al ku nema masa gafara ku roƙan masa tasbiti yanzu za a tambaye shi kaga wasalu lahu tasbita ko addu'a za ku yi masa ku ce Allah ka tabbatar da shi amma dan an abin nan harka ce ace ni kaza an ce kaza ina wannan an makara wannan ba mahallin bane mahallin yanzu ne in an binne kuma addu'a za a yi masa cewa ya Allah ka tabbatar da harshen sa a roƙan masa Allah saboda haka idan bawa wanda yake mai imani ne na gaskiya aka sace a kabari Allah zai tabbatar da harshen sa sai ya amsa shine hadisin sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda wanda Imam Abu Dawud ya rawaito yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn al-mayyit ma ikin Allah ya an gama binne mamaki kala sai ce istaghfiru li akhikum ya ku mutane kuni wa dan uwanku istighfari kuni ma masa gafara was'alu lahu at-tathbita ku roƙan masa Allah tabbata harshe fa innahu la ana yus'al yanzu a tambaye shi kaga a lokacin abinda yake bukata addu'a ne cewa Allah ya tabbatar da harshen sa to shine wa fil akhira din Allah zai tabbatar da harshen mai imani a ranar lahira ma'ana a lokacin da za a yi masa tambaya sannan Allah ta'ala ya ce wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah ta'ala kuma shine yake tabar da azzalimai ma'ana ba zai ba su tawfiki ba in an yi musu tambaya su iya amsawa aka tambaye su sai ce ha la adri ban sani ba naji dai mutane suna faɗa wata magana amma ban sani ba kaga in ba su da imani ba za su iya ba da wannan amsar ba Allah zai kyale su ya tabar da su ba zai musu dace da tawfiki su iya amsa wannan tambayar ba ba za su iya amsawa ayu zilluhum an ujjatihim allati hiya alqawl athabit zai tabar da su gabarin halarto da hujja wanda ita ce alqawl athabit tunda a duniya da ba su rike ta ba ba su rike wannan kalma ta la ilaha illallah da imani da kuma aiki na kwarai ba saboda haka an sa su a kabari ba za su iya bada amsa ba sai Allah yake wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah ta'ala shine ke aikata abin da ya ga dama shike aikata abin da ya so da bayin sa ma'ana wanda ya ga dama ya bashi tawfiki a rayuwar duniya yayi imani kuma yayi aiki nagari ya rike imanin har ya koma ga Allah in yaje kabari kuma yayin mutuwa Allah ya bashi tawfiki ya cika da imani a kabari ai masa tambaya ya amsa duk wannan Allah ne yake bashi dacewa da tawfiki shi ko wancan Allah in bai bashi dacewa ba sai ya kyale shi duk yanda za a yi masa wa'azi ba zai gyara ba zai fahimta ba sai ya tabi ba zai aiki nagari ba ba zai imani ingantacce ba ya mutu akan ba daidai ba san ya je kabari akai masa tambaya ba zai iya bada amsa ba saboda mai Allah ta'ala shike aikata abin da ya ga dama ga bayin sa Ibn Jarir Allah ya masa rahama da Ibn Abi Hatim da Imam Al-Baihaqi sarwato hadisi daga Ibn Abbas ko athar yana cewa shi Ibn Abbas anna al-kafira idha hadarahu al-maut kafiri idan mutuwa ta zo masa tanzilu alaihi malaika sai malaiku su sauko gare shi yadribuna wajhahu wa dubura suna dukan fuskar sa da bayan sa wa idha dakhala qabrahu uqida in aka shigar da kanshi kabari sai a zaunar da shi faqila lahu ai masa tambaya ace mar rabbuk wane ne ubangijinka lam yaddi ilayhi shay'an ba zai iya cewa komai ba wa ansahu Allah ta'ala zikra zalika sai Allah ya mantar da shi wannan ba zai iya tunda dama ai tawfiki ne ba wai abin da ka sani a duniya dabara bace da shi zaka rike ka tuba an tafi wannan magana ta kare koda a duniya yana yin munafurci yana faɗa eh shi mai imani ne yana irin abubuwan mummuni amma zuciyarsa bai yadda ba to in ya je lahira ba zai tsada wannan ba zai tuna ba sai Allah ya tabar da shi an sahu Allah ta'ala zikra zalika ba zai iya tuna wannan ba wa idza qila lahu man ar-rasul allazi bu'ita ilayka aka ce wane ne manzon da aka aika maka lam yahtadi ilayhi ba zai iya bada amsa ba zai iya tuna ba wa lam yardi ilayhi shay'an ba zai iya bada amsa ba fadhalika yace wannan ne kaulu ta'ala fa Allah ta'ala wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah yana tabar da zalimi duk abin da yake tunanin ya sani a duniya in ya tafi kabari ba zai iya tuna ba saboda ai a wajen tawfiki ne Allah ne yake datar da wanda yaso kenan anan za a gyara imani anan za a yi aiki na kwarai din sannan kuma sai Allah ya datar da kai a lokacin mutuwa da kuma cikin kabari sai kaga mutum ya samu tawfiki da dace ya amsa duk abin da za a tambaye shi Allah tabaraka wa ta'ala sai yake wato yin bayani game da waɗanda Allah ya musu ni'ima amma suka butulce wa ni'imomin sa su ne Quraishawa Allah ta'ala ya ce na Allah tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi yana bayani game da waɗanda aka yi musu ni'ima mutanen Makka amma ba su yi godiyar ni'imar ba suka juyar da ni'imar madadin godiya suka yi wa Allah butulci suka yi kafirci wato ayar kamar jan hankali ne ga mutanen Makka game da abin da suka kasance a kai na kin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafircewa abin da yazo da shi. Allah ta'ala ya ba su ni'ima ko ni'imomi da yawa, ya ba su ni'imomi da yawa, amma suka juyar da madadin su godiya, suka juyar da wannan godiyar zuwa ga butulci da kuma kafirci, da kuma kafirci. Shine malai yake cewa su waɗannan mutane Allah ta'ala ذلك انهم بدلوا النعمه كفرا ثم سنيه نعمه da kafirci wa shukra jahdan, suka musanya a madadin godiya da jayayya da musa ita ni'imar kenan, wa inkara da inkaran ta. Sai yace ba iya wannan ba, walaytal baliyatu kanat wahida, ba iya nan suka tsaya ba, a'a bal adafu, sun ƙara kuma rashin godiyar abin da suka yi sai kuma suka ƙara da me, da tabar da mutanen garin, ma'ana suka batar da talakawa, suka nuna musu cewa abin da aka zo da shi na shari'a ba gaskiya bane, suka kuma batar da, bayan su sun bata kuma suka batar, shine wa ahlu qawmahum daral bawar, suka tabar da mutanen su gabarin a shari'a, suka jefa su cikin halaka, suka jefa su cikin halaka. Ba tsaya anan ba, suka kuma dingina wa Allah kishiyoyi. Dukkanin wannan kaga abu ne wanda yake na rashin godiyar Allah, na rashin godiya. Su su yi imanin ba su yi ba, suka ki imanin, suka tawaye ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan ba tsaya nan ba, sai suka tabar da ragowar mutane, suka hana ayi wa'azi, saddu an sabilillah, ma'ana suka kare, ma'ana suka hana a riƙa yin wa'azi ko a ji wa'azi. Sannan kuma suka dasa gumaka, suka ce su za a bautawa, su za a bautawa. To sai Allah ta'ala yake bayanin irin wato halakar da za su fada ciki, kuma azabar da za su auka cikinta in a gobe kiyama ke. Allah ta'ala ce alam tara, cin baka gani ba, wato ma ne yake ta istifham ta'jib, tambayar ta ban mamaki, ta ban mamaki ne, shin baka gani ba, ya kai wannan annabi mai girma, halin da mutanenka suka kasance a kai, su ne Quraishawa. Ila alladhina baddalu ni'matallahi, zuwa ga mutanen da suka musanya ni'imar Allah, ai ja'alu badala shukri ni'matillahi ta'ala, suka musanya madadin godiya ga Allah ta'ala bisa ni'imomi da yayi musu. Shine ya sanya su suna zaune a garin da yake mai daraja, shine Makka, su ne masu kula da ɗakin Allah, ma'ana aka sanya su ke zaune a wannan gari mai alfarma wanda ɗakin Allah yake wannan. Sannan ba iya wannan ba, Allah ya amintar da su, ya ba su aminci ta yadda za su yi fita suna zuwa ko'ina, ba a taɓa su saboda alfarmar wannan gari, kamar yadda Allah ya faɗa li ilafi quraishin ilafihim rihlata shita'i wa sayyati min falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum. Mutanen Makka in sun fita ana wato girmama su, ba a taɓa su irin yadda a wancan lokaci ake farwa mutane, su sai a kyale saboda me, mutanen Makka ne. Kaga ko wannan ma ai sun ci albarkacin wannan garin wanda ɗakin Allah yake wannan garin. Sannan Allah ya sanya ya kira mutane zuwa ga haji, ma'ana bautar sa a wannan ɗaki, ta yadda ake zuwa daga ko'ina, kuma duk wanda zai zo, zai zo da arziki, zai taho da kayan kasuwa da abubuwa na wato arziki ya kawo garin Makka. Shi wannan kanshi ma ai kaga ni'ima ce ga garin, garin ya zama waje ne da arziki yake zuwa musu duk shekara, daga ko'ina Laraba suna zuwa haji a nan Makka. To kaga duk wanda zai zo, zai zo da kayan kasuwa da kuma abin da zai kawo na abinci da guziri da wane ne wanda mutanen Makka za su amfana da wannan, za su amfana da wannan. Sannan kuma Allah ya tsare Makka din, ya maida ita harami, ta yadda duk abin da Laraba suke yi na yaƙe-yaƙe da kai hari, ba a taɓa wani wanda zai ce wai zai kawo hari Makka ba, saboda mai alfarmar garin. Sai Allah ya tsare garin, ba a kai yaƙi garin. Sannan kuma mafi girman ni'ima, Allah ya zaɓi manzo na ƙarshen zamani mafi daraja, ya aiko shi daga cikin mutanen Makka, kuma ya aiko shi a garin. Duk wannan ba ni'ima ba ce, ni'imomi ne, duk wannan ni'imomi ne. Da za su gane Allah ya musu wannan saboda me, albarkar da suke ci na wannan garin, Allah ya musu ni'imomi da yawa. Me ya kamata su ce wa Allah shi ne godiya? Me ya godiya da za su yi su bauta wa Allah shi kaɗai, su yi watsi da waɗannan gumaka? Amma sai suka juyar da wannan ni'imomin da Allah ya yi musu, suka ma'ana canja da me, kafirci, shi ne ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ƙin yin imani da shi, da kuma ya kasama har ma suka zare takobi akan sa sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan ya nuna cewa bisa ni'imomin da Allah ya musu, kuma yace su gode wa Allah akan wannan ni'imomin, ba su yi godiya ba. Wa halu qaumahum, kari akan cewa sun yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sun imani da shi, suka batar da mutanen su, suka jefa su daral bawari, gidan halaka. Ma'ana suka zanto sababi na cewa ta hana su imani, kuma ya zama makomar su ita ce wuta. Kaga su kenan suka kora su zuwa wuta, dan su suka hana su imani, suka jefa waɗannan mutane cikin halaka. Gida na halaka shine gidan wuta, shine Allah ta'ala yake cewa daral bawar ɗinnan gida na halaka shine jahannama. Jahannama kaga wannan ma babban laifi ne, hana mutane imani da Allah da batar da su, jan su zuwa ga hanya ta halaka da kuma shirka. Waja'alu lillahi andadan, duk da haka kuma ba su tsaya ba sai da suka jingina wa Allah kishiyoyi, suka dasa gumaka, suka ce su za a bauta ba Allah ba. Liyudhillu an sabilihi, dan su batar da wannan mutanen gabarin bin Allah, sun dasa gumakan ne dan su kira mutane cewa a zo a bauta waɗannan gumaka. Kaga sun kawar da su gabarin mai hanyar Allah. Liyudhillu an sabilihi, dan su batar da su daga hanyar Allah, suka sanya waɗannan gumaka. Ai liyudhillu qaumahum, dan su tabar da mutanen su, allazina yushayi'unahu, wanda suke bin su akan wannan fata din, an sabilihi, gabarin hanyar Allah mai kakkiya, suka tabar da su. Sai Allah ta'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya gaya waɗannan mutane, kul, ka gaya musu, ya kai manzo mai girma, tamatta'u, ku ji dadi kaɗan, dama dan dadin duniya yasa suka ki imani, dan dadin duniya yasa suka ki imani, suna ganin cewa in sun yi imani duk wannan abin da suke samu na abin duniya za su daina samu, tunanin su kenan. Na farko dai ana magana ne akan manyan jagorori da suka, su suka hana talakawan yin imani, kuma abin da yasa suka hana shine suna ganin na farko dai su ne manya a garin, idan suka yi imani za su zamo ba su ne manya ba, sai dai su ne za su bi, domin ba su ne shugabanni ba, sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaba. Suka yi tawaye, suka ce ba za su yi imani ba, dan me? Saboda kar a karbe wannan shugabancin hannayen su. Dai kenan. Na biyu kuma abin da suke samu na wannan arzikin tunanin su cewa in sun yi imani shikenan sun daina samun wannan abin da suke samu na abin duniya, kuma duk ba komai bane dan su ji dadi ne na duniya. To in dadin ne, sai Allah ta'ala ya ce tamatta'u, a gaya musu cewa ku dan ji dadin dan kadan. Ai intafi'u, ku ji dadin, ku amfana kadan. Waltaddu bima antum alayhi min ash-shahawat, ba dai sha'awar duniya bane, ku tara abin duniya, ku tara iyalai, ku tara ƴaƴa, ku yi ci daɗi, ku yi wane ne, kuna tunanin wannan shine daɗin. Allah ya ce to eh, ku je ku ji wannan daɗin, amma ne ɗan kaɗan ne daɗin, ɗan kaɗan ne. Fa inna masirakum ila an-nar, makomarku ita ce wuta. Komin yadda kuke tsammani za ku ji daɗi shekara nawa ne a rayuwar duniya, duk daɗin da za a ji shekaru ne ƴan kaɗan, ƙarshen dai za a mutu, kuma makomar ita ce me? Ita ce wuta. Kaga ana gargaɗa cewa wannan abin da suke gani na jin daɗin da yake hana su imani ba wani abu bane, in akwai shi ma kankani ne, na ɗan wani lokaci ne kankani. Idan sun yi imani da Allah, suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka yi riko da imani da addini, suka bauta wa Allah shi kadai, to Allah zai ba su jin daɗi wanda yake madawwami, shine na gidan aljanna. Amma daɗin duniya guda nawa yake? Shine Allah yake cewa numatti'uhum qalilan, za mu ji yadda su kafirai daɗi, amma ɗan kaɗan, ɗan kaɗan. Tunda rayuwar duniya shekara nawa ake yi? Rayuwa kaɗan ake yi. Ya ce sun manattarruhum ila azabin ghaliz, sannan a gobe kiyama mu tilasta su shiga azaba mai tsanani, su shiga azaba mai tsanani. Saboda haka Allah yake gargaɗa su cewa su yi imani, in ba haka ba kuma to abin da ya hana su imani na tunanin daɗin duniya ƙanƙani ne, makomarsu ita ce wata, in ba su yi imani ba. Sannan sai Allah ta'ala ya ce kul li ibadi, Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ambaci halin da kafirai suka aikata, wato na in yin imani da tawaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maya kasa da kafirci bayan Allah ya musu ni'imomi da yawa sai ya jira ya da hankalin masu imani amara almu'minina bi luzumi ta'ati aka ja hankalin masu imani aka umarce su da cewa su kan su rike biyayya ga Allah bayan imanin su ma'ana su rike ayyuka da za su aikata bayan imani wanda za su samu rabo a wajen Allah da shi su samu ladan Allah ya ba su gidan aljanna dalilin wannan aiki Allah ta'ala yake kul ka gaya musu ya kai wannan annabi mai girma li ibadi ga bayina allazina amanu wadanda suka yi imani suka yi imani da Allah a matsayin makadaici a rububiyarsa abin bauta shi kadai suka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yuqimus salata su tsayi da sallah cewa su tsayi da sallah kamar yadda muka ambata tsayi da sallah yinta kamar yadda Allah ta'ala yayi umarni yadda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda take dalle kiyaye rukunanta da sharuɗanta da duk abin da ya kamata wa yunfiqu sannan su ciyar mimma razaqnahum daga abin da muka ba su na arziki su ciyar ma'ana su ba da zakati yi sadaka daga abin da muka ba su na arziki malamai suka ce akwai targibi a cikin wannan ma'ana kudaitarwa akan infaki cewa da aka ce su ciyar daga abin da Allah ya ba su na arziki shine cewa aka ce mimma razaqnahum daga abin da muka azurta su ba sai akai su ba da duk abin da yake hannunsu ba a'a zaka bayar ne da wani shashi shi kuma Allah ya maida maka gurbin wannan shashi kaga akwai kudaitarwa akan cewa in ka bayar ba du'a kake ka bayar ba sannan kuma in ka bayar Allah zai mai maka gurbi domin dama arzikin nasa ne yace mimma razaqnahum shi ya baka kuma shi yace ka bayar kuma bai ce ka bayar duba a'a ka bayar da wani shashi yace mimma daga wani abu na abin da muka azurta su da shi mimma razaqnahum sannan aka ce ka bayar sirran wa alaniya a boye da kuma a fili a ciyar malamin suka ce a boye shine sadaka ta nafila ta tawwu'i ana so in zaka bayar da sadaka na tadawwu'i wato wanda ke ba wajibi ba ya zama a boye inji wasu malamai ita kuma sadaka ta wajibi kamar zakka ka bayar da ita a fili saboda ita in ka bayar sai ka ce wannan zakka ce dan a san cewa ka zakka ce ka bayar amma in sadaka ce ta nafila wannan sai ka bayar a boye sai ka bayar a boye inji wasu malamai kenan wasu suka ce shine abin da muka ce anfaquha infaq infaq sirrin wa khufya fi at-tatawwu ma'ana in tadawwu'i ne su bayar a boye wa infaq jahra wa alaniya fi sadaqati al-wajib in kuma na zakkani na wajibi a bayar a fili a bayar a fili a ce zakkati a bayar a fili a ce zakkati kuma kamar yadda muka ambata aya ta bakara Allah ta'ala ya ambaci cewa in dai Allah aka nufa ko an bayar a fili ko a boye Allah ya gani in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum saboda haka ku ciyar a fili da boye ma'ana kowani ana so mutun yayi ya bayar a fili din kuma ya bayar a boye duk ana so mutun ya ciyar da dukiyarsa sannan aka ambaci nau'in ibada guda biyu shine sallah da zakka shine sallah da zakka aka kebance su da ambato aka kebance su da ambato shine ce wal murad hasful mu'minina ala shukri li ni'amillah aya tana kudaitar da mu'mini su wa Allah godiya me godiyar Allah shine bautar Allah bil ibadati al badaniyati wal maliya zai ibada da jikin su shine sallah sannan sai ibada ta bayar da dukiya shine ciyarwa kaga waɗannan duka ibadu ne masu girma cikin nau'i na ibada sai Allah ta'ala yake min qabli an ya'ti yawm ma'ana sai wannan aikin kafin ranan nan ta zo yawmun yani yawm alqiyama rana ne zuwa ita ce ranar alqiyama ranar da la bai'un fihi babu cinikayya a cikin wannan rana me cinikayya yake fa yabta'ul muqassir mimma yatalaqa tafsiruhu bi watakila mutun ya dauka in an je lahira zai je da wani abin da zai bayar a bashi domin shine ciniki ka ba da wani abu a baka wani abu ko ba haka ba ya dauka zai iya zuwa lahira ya nemi ya ba da wani abu an sake nan a kyale shi to babu haka a lahira ba wannan babu karbar fansa da mutun zai bayar ya ba da wani abu domin a ce a kyale shi to ai ba ma zai je lahira da komai bari har ya bayar babu abin fansa din amma dai Allah ta'ala yana kusantowa mutane ne su gane lahira sabanin duniya ce ita duniya in kana da wani abu hannunka in abu ya rikice sai ka bayar sai a kyale ka ko ba haka ba haka ake a duniya mutum yana iya bayarwa koda ko yayi laifi ne ya bayar da wani abu a kyale shi yanzu misali mutumin da yake kisa na kuskure misali ko kuma aka yi masa afuwa bayan ya kisa na gan cewa ya bada diya kaga abin da ya aikata ai laifi ne yana buƙatar sai ya in kisa ne na gangance za a kashe shi amma sai aka ce in sun yafe ya bada diya kaga a madadin a kashe shi yayi laifi in ya bada diya sai ai me sai a kyale shi kuma har a shari'a ma yayi haka ma'ana yayi kisa na gangance sai ma abota dini suka ce mun yafe ba sai an kashe shi ba ya bada diya ai yayi in ya bada diya kaga ya bada wani abu ya fanshi me kansa wallahi na ba abin da zaka je da shi lahira bare ka bayar har ka ma fanshi kanka din babu shi sannan in ma da zaka je da shi din lahirar ka bayar din Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba ba in ma mutum da zai je lahirar da abin fansa din ma ba za a karba ba la bai'u fihi wala khilal sannan babu mukhala wa sadaqa ba abota da kusanci a lahira babu wani wanda zai ce masoyinka ne a lahira zai taimake ka babu wannan yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banifati li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni to ayin an tafi lahira kowa ta kansa yake sha'anin sa ya shige masa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu to wa kake da shi wanda masoyin da zai taimake ka al akhilla'u yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin imma akwai soyayyar kai da wasu an dai lahira ba batun soyayya ba wani batun wanda zai tuna da kai babu wanda zai tuna da kai kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake saboda haka a wannan rana babu wanda zai yi tsammanin zai bada fansa a karba ko kuma zai nemi wanda yake masoyi ya taimake shi shi yasa Allah yake fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru taytini ma wa kumna ba wani fidiya da mutum zai bada fansa yace wai a bada fansa a kyale babu wannan babu wannan babu wannan fansar a ranar alkiyama ba mutum abin da zai bayar Allah ba zai karba ba yasa Allah ya yi wa ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati yawm la bay'u fihi wala khullatun wala shafa da ma ya buku ne shine fansa shine baya din ka bayar domin a kyale kullu shine kana da wani wanda zaka fake da shi dan yana kana da matsayi a wajensa ko uba ne ko mata ce ko abin nan iyaye ko ya'ya ko wane ne ba wani masoyi la kullu sannan abu na uku shine wanda zaka rike kafa da shi dan ya isa to babu wannan shafa'a kenan to an kore duk abin da mutum zai tsammani abin da ya rage shine ne shine abin da ya je da shi da aiki na aiki lahira shi kadai ya rage duk bayan wannan abin da zaka yi tunani na cewa a iya samun wata mafita babu ita kawai dama mutum ai guda uku nan shine in da kana da wani abu mafitar ka ce ko zaka ce gashi a kyale ka to babu wannan la bai'un fi dan kana da masoya a duniya ko ba ka da wanda za su iya bada ransu dan kai za su iya bada ransu dan kai ba gashi ba muna gani idan mutum matarsa ta kamu da ciwon koda a ce sai an bata koda ya ce to a dauka su daya bayan ko mijin da matar sai a dauka ko ba ka zo ba dai kodan nan wanda lallaba ta ake ku amma ya yarda a dauki daya a bawa wanda yake so shi ya haƙura da ɗaya da ya mane ji dama ai hikima malamai suka ce ko masana suka ce guda biyun ɗaya tana iya samun matsala ɗaya ta iya ɗaukan nauyin ɗayar to gaba ɗaya in an cire ɗaya kaga saura ɗaya ke to amma ya yarda ya bayar duk da cewa yana ganin akwai hatsari amma saboda mai kauna ko mutum ya ba ubansa mahaifi ko mahaifiyarsa ko mahaifarsa ba duk ana yi dan me saboda kauna amma iya a duniya ake wani iya a duniya duk abin da zaka yi wa mutum na nuna kauna a duniya kawai zaka mata ke za ake so duk wanda kuke tare ka nuna kaunar lahira ba wai kauna ta irin shirme da zaka ce kana son mutum kana ganin yana barna ka kyale shi dan kana son shi ba wannan ba son shi kake ba in dai yana saba wa Allah to in zai kana kaunar shi kokari ka ga ya daina to kaunar kenan saboda iya nan zaka iya taimakon sa a wannan amma an tafi lahira abe ya shiga matsala a lahira ba za ma ka abin nan guje masa ma zaka ba wata kauna anan ya kamata ka taimake shi to la kullu a lahira babu soyayya wala shafa'a sannan ba a kamun kafa a can da wani in ma akwai ceto sai wanda Allah iyarta akwai ceto a lahira amma wanda Allah ya da ceton wanda Allah shi zai ba da izini wala yasfa'una illa liman irtada ma su ceton Allah ne zai ce su yi ceto ga wanda yarda da shi Allah kadai qul lillahi shafa'atu jami'an shi kadai ne mai ceto a ranar kiyama amana ceton nashi ne ta yadda shi ne zai yi ceton shi ne ya rahama ga wanda ya ga dama wa yaghfiru ma duna zalika liman kaje da laifi Allah ya ce jika an yafe ma tunda a duniya ma dama ba wanda ya gani sai ni to anan ma jika an yafe kaga Allah ya ba maka ce ko a ta mutane a wuta a ƙarshe Allah ya ce a fidda su ceton shi sannan ko kuma ya ba wasu bayi ya ce su yi ceton ceto na Allah ne shi kadai shi yake ba da ceton amma wani bayi da tunanin cewa shi yana da wani da ya rike kuma bayan Allah cewa in ya je lahira zai ce ceto shi to Allah ya ce la shafa'a babu wannan ceton da mutane suke tsammani na cewa za su nemi ceto na gumakansu ko na wasu da suke ganin suna da matsayi an je lahira babu wannan sai Allah ya ga dama ya ba da ceto ga wanda ya so to ka roki Allah ceton ka shiga cikin ceton masu ceto to Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin mu'minai zuwa ga waɗannan ayyuka domin su samu tsira a gobe kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ja hankalin ainihin mu'minai akan wannan domin lokacin da ya kira a Makka da ya hau kan wannan dutsen Jabal Abu Qubais din nan da ya kira lokacin farkon da awa ya kira sunaye na kusa da shi har sai da ya zo na ƙarshe danginsa Qurayshawa duk sai da ya kira su ya banu fulan ya banu fulan ya banu fulan bayan ya kira su sannan kuma ya kira ya Safiya ammata rasulullah ke Safiya gogon manzon Allah sannan ya kira kuma istana na Fatima a ƙarshe ya Fatima binta rasulullah yar gidan manzon Allah sai ce an qizi nafsaki minan nar ki nema kanki tsira daga wuta fa inni la ughni anki min Allah shay'a ya tsiran shine yin aiki bayan imani shine zai baka ta idan manzon Allah yayi haka sallallahu alaihi wasallam me yake nunawa cewa kowa ma yayi kokari ya nema wa kansa mafita ta imani da kuma aiki na kwarai amma a lahira babu wanda zai cece ka sai imanin ka sai aikin ka nagari sai kuma in ka je da imani Allah ya saka cikin masu ceto ma'ana cikin waɗanda za a ceta masu ceto za su ceto in Allah ya saka cikin su amma wanda kai za ka ce eh kana da wani da zai cece ka kuma bayan Allah to babu shi wannan babu shi wannan sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani dangane da wato abin da ke tabbatar da kadaituwarsa wajen halitta da ikonsa na halittunsa da irin wato ni'ima da yayi ga bayi wanda yake wajabtawa yi masa godiya shine Allah ta'ala ya ce Allahu ladhi
Allahu ladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa anzala minas samaa'i ma'an فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغفور كفار
الله تبارك وتعالى تسمعك أن آيوي دعاكرنته yana bayani ne game da wato kasancewarsa ubangiji mahalicin dukkan bayi sannan wanda kuma yayi musu ni'imomi dange na ni'imomi da suke rayuwa a ciki Allah ya ambaci wani shashe na daga ni'imomin wani kuma ya dunkule a cikin fadin sa wa in ta'uddu ni'matallahi ni'imomin akwai wanda kake iya ganewa akwai kuma ni'imomi ba su da adadi wanda baka ma san su ba baka ma gan su ba sai an gaya maka baka ma san su ba to idan Allah ya yi maka wannan ni'imomin kuma Allah shine ya halicce ka yi maka wannan ni'imomi wajibinka shine kai masa godiya godiya shine kai ka bauta masa shi kadai kai masa da'a cikin abin da ya umarce ka da shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci wani wato dangi ko nau'i na ni'imomi da ya ga bayi yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard, Allah wannan da ya tantance ku bauta masa ko ya wajaba ku bauta masa shine allazi khalaqa as-samawati wal ard, wanda ya halicci sammai da ƙasa. Allahu Allah allazi khalaqa as-samawati wal ard, wanda ya halicci sammai da ƙasa, shine fa ubangijinku na gaskiya wanda ya wajaba ku bauta masa. A cikin wannan ayoyin da malamin ya karanta an ambaci nau'i goma na wato dangi-dangi na ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya gabayi, an ambaci guda goma. Sannan kuma a ƙarshe sai aka dunkule aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, in ma za ku yi ƙididdige a bididdige ba za ku yi ƙididdige ni'imomin da Allah ya muku. To me ye wajibi a kan ku godiya, duk da cewa ɗan adam kuma yana da yawan zaluntar kai, ka a yi masa ni'ima amma ya ƙi godewa, wannan zalunci. Sannan kafar mai yawan butulci, ya ga abu a fili amma ya kauda kai kamar bai gani. To shine Allah ta'ala ya jiro waɗannan ni'imomin wanda ya ambace su ne domin ya ja hankalin bayi zuwa ga cewa fa shine ubangijinsu mahalicci kuma abin bautarsu wanda yi musu wannan ni'ima. Duk wanda bai ma wannan ba bai tantance ka bauta masa ba, bai tantance a bauta masa ba. Yace Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardh, Allah ubangijinku shine wannan da ya halicci sammai da ƙasa, ya halicci sammai da ƙasa. Yanzu kaga wannan bayani ne na me na kudurarsa, cewa ka duba kanka ya kai dan adam, sannan ka duba sama da ƙasa, bambancin ai baya misaltuwa. Kai a halitta sama da ƙasa kai wane ne dan adam? Kai ba kowa bane. Allah din nan da ya wajaba ka wuta masa shine wannan da ya halicci sama da kuma ƙasa, ma'ana ya kaji halittar su daga babu. Ai abda'a wa ansha as-samawati wal ard, shi ya kaji wannan sammai da kake gani da kuma ƙasa. Da aka ce as-sama yana nufin wannan saman da ka sani da wanda ma baka sani ba, tunda saman bakwai ce da abin da ke cikin su shine au duk baki ɗaya Allah ne ya halicce su. Ai Allahu allazi yastahiqu minkum al-ibada huwa al-ilah allazi abda'a wa ikhtara'a wa awjada as-samawati sab'a ala ghairi misalin sabiq, Allah ubangijinku wanda yake wajibi ku bauta masa shine wanda ya kaji halittar sama da ƙasa daga babu, da babu su, da duk abin da ke cikin su. Sannan sai ya bayyana daga cikin ni'imar da kuke samu daga sama, yace wa anzala minas sama'i ma'an, kuma ya saukan muku da ruwa daga sama, ma'ana daga girgizan da ke sama ya saukan muku da ruwa. Fa akhraja bihi minas thamarati, ita kuma ƙasar ni'imar da ya muku da ita shine ya fitar muku da tsirrai, as-samarati ayin itatuwa, rizqan lakum, domin ya zanto arziki gare ku, abinda za ku ci ku rayu ku ji daɗi a duniya. Sannan ya jero kuma ni'imomin da ya ambata, yace wa sakhkhara lakum al-fulka, ya hore muku wato jiragen ruwa suna tafiya akan ruwa, akan koguna, li tajriya fil bahri bi amri, wanda suke gudana akan kogi da umarnin Allah da izininsa, da nufin Allah. Kamar yadda muka buga misali a baya, idan ka duba nauyin jiragen da ke kan ruwa sai kai mamaki ya aka yi fasa nitse ba, Allah ne ya rike su, shine li tajriya fil bahri bi amrihi, umarnin Allah ne cewa su tsaya akan ruwa. In ba haka ba, ka je kai ka taka ruwan ka gani ko za ka tsaya a kan ruwan, ko ka kwanta a kan ruwan, ko za ka nitse, ko allura ka jefa sai ta nitse. To amma ya aka yi jirgi gashi nan yana, Allah ne ya rike shi. Kaga wannan yana daga cikin abin da ya ni'imta ba, kuma mutane suna amfana saboda suna kai kawo, suna lodin kaya akan jiragen, suna duk abin da suke akan wannan ruwa da jiragen. Sannan yake wa sakhkhara lakum al-anhar, wannan kuma da yake al-bahr yana nufin manyan koguna, kamar ka ce ce al-bahr kuma su ne ƙananan koguna ƙoramu da ake amfani da ruwa wanda ke mai daɗi. Ke kuma ku yi ban ruwa, wancan ai kaga ba fa ba a sha ba a ban ruwa da shi, sai dai saboda girman teku sai dai a yi tafiya a kai. Sannan sai kuma ƙananan koguna su ko masu daɗi da za a sha, sannan a shayar da gonaki. Sannan ya ambaci wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibayn, ya hore muku gashi rana da wata suna da'ibaini, ma'ana da'imaini, suna kai kawo dindindin, ba ranar da ake samun a ce yau rana bata fito ba an samu matsala, a kullum za su fito domin amfaninku. Rana ta fito ta faɗi, wata ya fito dare, yi ku amfana, kowane yana da amfani, rana da wata din dan yake wa takhara lakum al-laila wa an-nahar yahore muku dare da yini ita kanta kwallar ranar tana da amfani haka nan wata sannan abin da yake faruwa in ranar ta fadi dare izo ku amfana in ta fito yini yazo duk amfani ne gare ku ni'ima ce da ya kamata ku Allah godiya kowane da babu shi ba za ku ji dadin rayuwa a duniya ba wa ataku min kulli ma sa'altu sannan ya ba ku daga dukkan abin da kuka tambaye shi malamin suka ce sa'altu muhu ma'ana duk abin da kuke da bukata na rayuwa a duniya ya ba ku ba ma sai kun roka ba yanzu wannan iskar ku ka daga muka ce Allah ya ba ku ruka shaka don ku rayu oxygen din haka Allah ya ni'imta ku da shi kuma shine sinadarin da sai in ba shi da ba ku rayu ba da daiwa daga cikin ni'imomin da Allah ya yi muku wanda kuka tambaya da wanda ma ba ku tambaya ba amma gashi kuna rayuwa cikin ni'imomin shi yasa yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha da za ku kididdige ku ce za ku lissafe ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kididdige su ba innal insana lalle mutum la zalumun mai yawan zalunta kanshi ne kafarun mai yawan kafirci waɗannan ayoyi za mu kuma karanta su gobe insha Allah don mu yi bayanin abin da malamai suka lissafo na ni'imomin da kuma fuskar kowace ni'ima da mutum ya kamata ya san cewa waɗannan abinda Allah ya halitta a wannan duniya ya halitta ne don ya amfana ya kamata ya wa Allah godiya kuma yana amfana din insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu sake karanto ayoyin domin mu yi bayanin abinda malamai suka yi bayani a cikin waɗannan ayoyi abinda muka karanta dai Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya abinda muke tunda har sai Allah ya mana afwa muna tawassuli muna roƙon Allah cikin wannan wata mai albarka na azumi kuma muna da azumi a bakin mu Allah ta'ala ya karɓi mana addu'o'in mu Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya ba mu shuwa gabanni na gari wajen tun da suke faruwa a duniya kamar yadda yau kuka sani an tashi da yaki a duniyar Allah ya kwantar da ita azzalimai yahuda kuma Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ya maganin su Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ya maida kai da su kawunan su Allah ya tsare musulmi a ko ina Allah ya zauna da mu lafiya bukatun mu na alkhairi duk Allah ya biya mana abin da muke so Allah ya tsare mu daga gare shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.